dabbobi.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma
Salihu Garba
a matsayin sa da bakon namu ne yau sai ni Usman Ahmad Kamara.
Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau Laraba 19 ga watan Satumba shekara ta 2018 zamu ci gaba da maganar makon jiya ne na neman sanin dalilin da yasa ƴan China ke gaggawar zuba jarin su na kasuwanci a kasashen Afirka.
Ya zama dole masu hannu da shuni su dawo gida su ma su zuba jari ta yadda kowane bangare na tattalin arziki da kamfanonin mu zai samu ingantar da za a ce yayi kumari a kuma samar da aikin yi ga mata da samari sannan ko ba komai ma sarrafa bukatun mu na yau da kullun din da a da sai mun fita waje idan muna da marmari ko marari.
To a makon jiya idan ba a manta ba muna tattaunawa ne da abokin aikin mu Malam Salihu Garba mai gabatar da shirin da rashin tai wanda yana tabo al'amuran kasuwanci ko kuma arzikin kasashen duniya har ma da na aljihu ku kanku. Sannan kuma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ake gabatar da shirin sai kuma mai fashin baki ne akan al'amuran da suka shafi tattalin arziki inda yau zamu ci gaba da tattaunawar tare da shi.
Idan kuma mun samu lokaci zamu waiwayi Professor Buba na Maiwa dan kasar Niger kuma malami ne a jami'ar Adidop da ke Senegal zamu waiwaye shi miji ya kasashen renan Faransa ke kallon wannan lamarin da kutsowar China sawa zuwa kasashen mu na Afrika.
To muna nan tafa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota sannan kuma dan iya shi ma da yadda ku yake kallon lamarin ya ƙara cewa wani abu dan samun mafita.
To bari mu fara jin ƙarin amsoshin da kuka aika mana makon jiya na tambayar da muka muku kamar haka. Shin kuna ganin da gaske ne da aka ce mutanen kasashen ƙetare kamar su kasar China sun mamaye kananan sana'o'i a Afirka?
To sakon farko ya fito ne daga Binta Women Leader Doguwa. Tace tabbas yau da gobe wannan abin haka yake saboda ko a nan Kano ma duk mafi yawan ƴan kasuwa ƴan China ne kuma kullun burin su shine kan rube ragamar kasuwanci daga al'ummar mu cikin gida.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Ibn Abdullah Bajudi, Allah sana faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa wannan ko shakka babu China ta mamaye kasuwancin Afirka duba da yadda suke rangwame kan kayayyakin su da suke kerawa.
Sai kuma Umar Adamu Katagum yace tabbas ƴan kasuwar kasashen ƙetare sun yi matukar dafifi a wasu kasuwanni a nahiyar Afirka musamman ganin yadda ƴan China ke cin karin su ba babbaka a kasuwannin Kano.
To sai barista Hassan Grema Maska shi kuma cewa yi daga karamar hukumar maci na yau kan muna tare da ku ta radio domin mu ji wannan lamarin.
To sai kuma Sufiyanu Gumal Zangon Daura yace yau da gobe wannan batun gaskiya ne tuni China ta mamaye kananan sana'o'in mu na Afirka saboda ko ina in ka kula ta shugabannin mu ma na Afirka ko saboda halin ko in kula
na shugabannin mu na Afirka irin basu damu ba. Sai sakon na Liliya Makuku Sani Makuku inda yake cewa salam yau da gobe hakika wannan magana haka take duba da duk wani abu da ka gani sai ka ga made in China.
Sai kuma Kinunu Sani Yusuf Yunusari yace fatan alheri gare ku masu gabatar da shirin yau da gobe mai farin jini ku tashi lafiya.
wato sai Abubakar Kawu Girgir cewa hakika wannan haka yake dan haka akwai kalubale a gaban shugabanninmu na Afirka matukar dai gaske suke na ikirarin za su bunƙasa da hadar kasuwanci da kuma masana'antan kasashenmu
sai Shehu Adamu Rajo yace eh haka ne duk sakacin shugabanninmu ne da mu kanmu hakan ke haifarwa
To sai Abdurrahman Aliyu Balkore inda yake eto hakika wannan magana akwai kanshin gaskiya a cikin ta duba da yadda wasu kasashe suke ta kokarin mamaye mana albarkatun kasa da sunan kullu kasuwanci
To sai kuma sakon Ibrahim Abdu Abdullahi yace salam yau da gobe tabbas ana iya cewa kasashen ketare sun yi kaka gida a kananan sana'o'inmu na Afirka duba da halin ko in kula
To sai Musa Salafatuskum inda yace wannan ko shakka babu domin yanzu idan ka je Kano ko Lagos ganin su kake ko ina kamar garin su
sai Garba na Halikamba Kebi yace eh tabbas wannan abin haka yake musamman ma idan ka duba yadda halin yanzu a jihar Kano da Lagos da Abuja akasarin yan kasuwa masu shanawa duk yan China ne don haka ya kamata gwamnatin Najeriya ta gaggauta taimakawa yan kasuwa na cikin gida da ba su kulawa domin ci gaban kasar mu Najeriya
To sai Nusa Tanko Bani Imbaka shi kuma cewa in ba China anya kuwa mu al'umar kasashen Afirka za mu sha kuwa to fa
to sai sakon karshe Sani Babauro na fada a Gombe yace Assalamu alaikum yau da gobe a sun mamaye kananan sana'a a nan jihar Kano Lagos da makamantan su ku tashi lafiya
to mun gode ku cigaba da aika mana da sakonni
To daga sakonnin da kuka aiko din sai mu ce mun gode sannan kuma sai mu leka shi ma fadan iya ya saki tuntubar Isa na ikar kan wannan lamari da yadda a makon jiya ma yayi magana
Zugum na iske dan iya yau kamar yana wani dogon nazari nace dan uwa lafiya ko na ganka kamar wanda aka yanke wa hukuncin dauri yace kai dai bari na ikar matasan mu da mata da madansu ne na gansu cikin wani irin garari saboda ba su da wani aikin yi sai yawo da katan buri wanda gaza cika wannan buri ne ma mafi akasari kan jefa su gidan yari shine fa nake ganin ya zama dole masu hannu da shuni su dawo gida su ma su zuba jari ta yadda kowane bangare na tattalin arziki da kamfanonin mu zai samu ingantar da za a ce yayi kumari a kuma samar da aikin yi ga mata da samari sannan ko ba komai ma sarrafa bukatun mu na yau da kullun din da a da sai mun fita waje idan muna da marmari ko marari musamman dai bangaren wutar lantarki da ruwan famfan da a yanzu dai a gaskiyar magana sai dai hakuri nace gaskiya kuma dan iya yau kam ka zo da magana mai karfi ko da yake dai idan mutun ya faɗi gaskiya game da irin wannan batu sai a ce yana neman cin zarfi amma gaskiyar ita ce ni ma na dade ina wannan korafi ta yadda attajirai da yan kasuwan mu suka gaza tunani mai zurfi game da yadda za su taimaka wajen kawo wannan kasa tallafi musamman ma dai a bangaren manyan bukatun da yan kasa suka fi dafifi irin su wutar lantarki da ruwan shan da idan ka ce gwamnati ta gaza ba me ce maka kai kazafi don kuwa duk dukiyar da aka nitsa a waɗannan bangarori ka iya cewa sun nitse a wofi kenan kafa kamfanoni masu zaman kansu a waɗannan bangarori shi zai fi domin kuwa kamfanonin za su dinga karbar kuɗi wajen masu moriyar abin da suke sarrafawa ita gwamnati kuma ta rinka bin kwakwafi dan iya ce wannan kuma to gaskiya ne ba wani ragowar cin musu don idan masu kuɗin mu suka shigo Nigeria don duba harkokin rayuwar mu suka zuba jarin su to zai zamar musu kamar su ma sun bude asusu wato idan sun bude kamfanoni masu zaman kansu dan kawo wutar lantarki da ruwa ko wani aiki to dole fa yan kasa su biya su kaga kenan babu batun damban dumbuzar dukiyar kasar da aka saba yin mursu domin dole ne wadanda suka yi jerin jirinjan jibge jarin su a kasar su kula da dukiyar su sannan su yan kasar da aka baiwa aiki a kamfanonin to dole su yi aiki babu na kasu sai dai kuma dole masu hannu da shunin kada su yi gangancin tunanin dan kasa ya zama wani kamar su 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 domin kuwa dole ne kaya ko aikin kamfanonin da suka kafa yayi daidai da kudin da aka biya su ta yadda masu kamfanin da ma'aikata da masu bukata kowa zai ji an biya mai bukata saboda ya gamsu
to mun goje dan iya sai mu ce to sai kuma in Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya to dole sai menene yake gaba
to a makon jiya muna tattaunawa ne da abokin aikin mu Malam Salihu Garba mai gabatar da shiri a nan sashen Hausa na muryar Amurka inda shi kuma ne mai sanin fashin baki akan harkokin tattalin arziki
haka yake to yau za mu dora daga inda muka tsaya a waccan tattaunawar barka da shigowa Malam Salihu
Nagode.
Yawa sannan idan mun samu lokaci zamu tuntubi ta waya kenan Professor Bube na Maiwa saboda mu ji ta bangaren kasashen renan Faransa yaya suke kallon wannan al'amari sannan kuma yana ta musu zuwa kwari aka wurin da yake ciwa kasashen mu misali na Najeriya da makamantansu
haka
to Malam Salihu makon da ya gabata in baka manta ba mun tsaya muna tattaunawa akan wannan abu na maganar tururuwar ɗan kasashen waje musamman China a cikin irin su Najeriya Niger kamar da dai makamantan irin wa'annan kasashen. Da me zaka dora mana yau?
Eh to sai mu duba me yasa Chinawa suke tururuwa zuwa kasashen Afirka. Na ɗaya ma dai kamar doka ce a kasar su. Cewa kowanne dan China ya kokare kikiro da wani abu domin ya sayar kasar waje aka a samu kuɗi kuɗa da suna shiga kasar
kasa.
To abinda suka sa gaba shine ko da ma zaka sayar da abinda ka sarrafa. Kasa da abinda ka kashe kafin kai shi wato below production cost kenan
wato
kaje kaje ka sayar ita gwamnati za ta cika maka
saura
eh kwarai kaje ka sayar ka sarrafa kaya ka fitar da su ka sayar da su kudi ya shigo kasar shine kuma kafin cana da wannan matsayin ai ta shekaru 20 da ta rufe border din da ba mai shiga ba mai fita ba ta da hulɗa da kowa a duniya kafin da ka bude bodan ta ta ce mutane su zo mu shigowa ta daga ta tara duk irin abubun da ke son ta tara
ta sai da ko kai
yawa ta samu wasu ilimi wurare daban-daban ta kafa nata masana'atun ta yi so mai kere-kere ga kudi ta tara sanan ta bude bodan mutane suka so mu shigowa to yanzu da mutane suka shigo a tattalin arziki ta dai yana haɓaka ita ce ta farko kamar sai mai ma a duniya yanzu dan saboda masana'antanta da haka dole kasa ba ta kuma ci gaba idan ba ta da abokanan cinikayya kasuwanci shine abu ka sarrafa a kasar ka amma ka sayar a waje ka kuma ciyar da kasar ka yan kasar su gamsu wato abinda ka sarrafa ba wai za a je su nemo a waje ba za su samu a gida amma kuma kai ma kana sayar a waje kana samun kuɗi to yanzu China abinda take so kasuwa ko ina kuma ta samu kasuwa za ta tafi kuma abinda ke faruwa kasar ta san cewa kasashen turai yanzu kashin sha su mai bushewa a Afirka me yasa nishi haka idan Britain ta fita daga
nahiyar turai
za ta nemi sabbin kasuwanni kuma abinda za ta yi shine za ta tunkare kasashen da ta rena kamar irin su Najeriya Najeriya ce babbar kasa ga kuma Afirka ta kudu ga irin su Ghana irin su Kenya irin su Uganda manyan kasashe haka dai da suke iya tsayawa daga bafin su China a Britain za ta je wurin to kafin Britania ma ta kai China tana son ta sa kafafunta a ciki waɗannan kasashen
dan ta riga ta kenan
dan ta riga ta kama
to Malam Salihu kafin mu ci gaba muna tare da Professor Bube na Maiwa wanda zan so in ji bangaren irin ƴan kasashen su koda minti 3 zuwa 5 mu waye shi mu ji me zai ce sai mu dawo mu ci gaba da farfasa har da abin da zai ce to na san Bube na Maiwa yana nan kan layi assalamu alaikum Professor
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
to ga mu cike da zauri ga
ni ga malam barka da shigowa wannan fagen professor
barka kuna lafiya ina gaida mamman sani
yau muna tare da Salihu Garba
eh Salihu Garba yake
eh Salihu Garba
eh mamman sani na ji
to malam Bube yawanci a maganar da muke shine shi malam Salihu ka san da yake harkar tattalin arziki filansa ne nan ma kuma shi ke gabatar da shirin da mutunta yi na nan murya Amurka shi yasa muka ce to bare yazo ya fasa mana baki mu ji maganan kasuwancin nan na maganan China sawa a kasashen mu na Afirka shin ku kasashen da kuke renan Faransa a matsayin ka na malamin jami'a mai fashin baki akan al'amuran da suka shafi kasa da kasa yaya kuke kallon wannan al'amarin zamu baka kamar minti 4 zuwa 5 ka tattauna mu
eto na dai dai shine ta yau kasar China dai a cikin kasashen mu tsahin Ronan Faransa ko kuma ince wanda Faransa ta ma mallaka to yau China ta zama babban kishiya ga kasar Faransa domin me yasa mu dai an san masu karamin karfi ne to sai China ya zamanto duka abin da take kawowa na kasuwanci ya hira husa kai ga irin abin da kasar Faransa take shigowa da shi na kira ne ko man nasaka ne ko wani iri dai ne wannan yake sa mutane yau duk sun mai da hankalin su ga kaya irin na China to amma abin da muke so in kwatanta mu jama'a shine cewa wata rana akan aron bakin China a ci mata albasa ai ba China kadai bace wato kasashen Asia yawancin su duka yau sun mai da huska a nan nahiyar Afirka tun ba kasashen mu ba masu aiki da yaran Faransanci su ne kamar su kasa irin su Thailand mai kawo shinkafa irin su Birmania irin su Indonesia kai har zuwa kasa irin ta Philippines to kun san kamar yadda su ba sa iya bambanta wani zamanin baki da baki to mun ma nan ba mu iya bambanta su a cikin su akwai ɗan Korea akwai kuma ɗan Taiwan sun ɗan Taiwan da su ka yawa to yanzu abin da suka mai da gaba shine cewa kamar yadda shi malam Salufu ya faɗi wanda abin ya wuce ma kamar yanayin kasuwanci yau so ma suke su zo su zauna a nan cikin kasashen mu sai kaga mutum na China mu dauke shi akan China kin ba ba da Asia tunda bisa China ake sai ga mutum dan kasar China ya zo nan kasar mu sai ka tarda shi yana tuya kosai na ga kasar Cameroon na gani na ga inda dan China yana tuya waina a kasar Senegal akwai wani center da ake ce ma Ale de Santenar idan aka je can ba abun da ake gani sai yan China suna saida yadi kuma suna haka sai tuba wanda ya zamanto kasar Senegal kawai ne ainihin shi kuma bai fita daga kasar ba wato kanana aiki irin namu nan nan kasashen namu wanda mu yan kasashen mu ba sa so su yi sai kaga suna tashi suna kwasa hamada wato matasa to wa'annan irin aikin ne yanzu kenan suna watsowa suna shigowa cikin kasashen mu bancin sun yi aqida irin ta bishiya ko ince ta kunkuru wato kamar yadda malam Salufu ya faɗi sun nade sun rufe ba shiga ba huta to yau sun bude gaba daya har mutanen suna huta suna zuwa irin ƴan kanana aikin da muke babban mako mu yi to su suna yi alhali abin darasi ne babba wato cewa kamar ta wannan fannin ana cewa nan nahiyar Afirka ba aiki to akwai aikin tunda su in suka zo su su suna samu aikin da suke wanda ban masu shi su suke yi to wannan kuma ya nuna cewa yau matasan mu tunda wannan hilin na matasa ne yau matasan mu ya kamata su yi nazari wato maimakon ma suna neman zuwa turai kin yanzu ƴan Asia ke shigowa kasashen mu suna arziki suna taya idan kuma gan suna shigowa kenan akwai abin da suke samu na arziki ko kuma wanda yake amfanin su na'am me yasa mu matasan mu kamar ba sa tsaya su yi wannan aikin alal misali yau sai ka tarda matasa a nan jamhuriyar Niger ko kuma a kasar Senegal da safiya ta yaro dan shekara 17 zuwa 25 ya huto akan titi bai tun ya nemi karin safiya ga iyayen shi ya huto akan titi yayi zamana ya dauko butar shayi ya aje da wannan murhun na da hosha yana jira wanda za zai bashi dala 20 sai wannan shayin idan dare yayi kuma basta komi sai ihu to wannan su yan tana basta haka nan alhali akwai aikin yana da dindin yawa to a nan gaba ma in bai andiya ba za ka fara ganin yara kanana bakake amma da ido kamar an yanka wato ido irin na mutanen China
wato sun fara bana hayayyafa da auratayya
madalla to ina ganin cewa idan bai andiya ba a nan gaba haka za a fuskanta saboda mu matasan namu suna nan suna tararewa wanda ke jin karin suna tararewa suna gwamen turan dan suna mutuwa a cikin teku wadansu kuma suna mutuwa a cikin hamada to wannan su ba su bibin wannan kawai sai su zo aikin da ba ko na ma na kwasa shara ne su za su zo yi to mu kun ban ma sanin wannan
mu sai gudun ma kasashen muke yi
to gudu muke
to yanzu kan in sallama da kai a ƙarshe me yasa kwanka a matsayinka na masanin harkar kasa da kasa ga shugabannin mu na Afirka kafin mu
koma lalle ita hulɗa kasa da kasa idan aka ce hulɗa ce wato wa'ancan kasashe waɗanda suka yi mallakar mu yau dai mun ga ba wata riba ba muke samu gare su lalle kasa duk wanda ta zo in ta kulla hulɗa da kuta tono arzikin kasa ne ko kuma ta bunƙasa arziki ne na bisa kasa lalle riba ta take nema to amma yau ya kamata a ce mu raba hannu
a kasuwanci idan kan raba hannu to zaka ci riba abun amma ka tsaya ga mutum guda shekara fiye da 50 kai baka ci gaba ba kawai shi wanda yake da jari shine yake ci gaba kai kuma sai ci baya kake yi to ina ganin cewa wannan shine kira ga kamar maikanta namu na yanzu ko da ba sa so a faɗa musu ba sa so ana ga musu irin wannan danta mai mun su je a ba su dan alawu cikin dan abin da suke samu idan kasa kake so ta bunƙasa to ka raba hannu kana dai Amurka ce ko kuma kasashen Turai ne ko kuma kasa kamar India ko kasa kamar Brazil ko ma kasa irin ta Nigeria namu tunda muna da kasashe wanda ke tasowa kamar yanzu Jamhuriyar Niger abin da za ta iya yi muddin ba ta hada da Nigeria bane so ko kuma Afirka ta kudu wato kamar abin da ake cewa hulɗa tsakanin kasashe da yawa ya fi riba kai da mutum guda haka kuma uku biyu kamar yadda Hausa yake faɗi a yi guda
sosai to mun gode sosai professor Bubi
da Maiwa mun gode professor
da fatan Allah
ne ke da godiya
yawa za mu lalube ka wani lokaci mun gode
amma a ga ma Fulani da bare bare ba su bani sharata ba
ai oh sharata ka bari zan yi magana na sauka kasa tunda muna da bare bare a gida sai ya
mu dai Fulani mu yi shiru
to kaji to a wuce da ya Bubi da Maiwa to mun gode sosai to Malam Salihu kaji magana da Bube yayi gaba daya matsayin kasa da kasa kaji inda ya kawo misalai da kasashen duniya to abinda nake son mu mai da hankali akai wasu abubuwa ne guda hudu na daya ana maganan cewa yan China din nan suka zo suna yin ayyuka ya ci ma ya fada kamar yadda ka fada rashi ayyukan da mu ba ma ma iya yin sa misali sai su zo da ma'aikatan su amma kuma wasu masana ko kuma wasu masu bincike suna ganin cewa ya danganta da irin yarjejeniyar da kasar nan ta kulla da su ne kamar kila kasashen mu ba sa iya yarjejeniya da su cewa to koda kun zo za ku yi kamfanoni a kasar mu to dole ma'aikatan mu ma'aikatan kasar mu sun yi za ku
samu kuma ku biya haraji
ne haka ne kafin mu
je ka tabo magana mai kyau domin har yanzu dai a Najeriya ba mu sani ba akan ce wai idan zaka kafa kamfani kaso kaza na kasa kaso kaza kuma naka amma irin yarjejeniyar da ake yi da China kaga irin gine-gine da suke a kaman dogon layin dogon da suke a Abuja duk ma'aikatan nasu ne kayan aikin nasu ne su ne supervisors su ne laborers kuma laborers din za su
tabbata ba Najeriya ba sai kila sun sa bane
a ba su za su tabbata cewa ba sa ma hulda da yan kasa
to me yasa sai gwamnati
sun gama aikin su sai su koma to wannan ya danganta daga irin yarjejeniyar da aka yi da su ai barin baka misali ita China yan China suna kwararowa ai ba tasuwa bane suke yi da kansu kwararo su zo kasar mu a'a akwai tanadi da gwamnati ta yi musu wala iri na tallafa musu ko za su fito sa samu tallafi
gwamnati na gayyato su
gwamnati ta san kana son ka je ka nemo aiki baje domin ka aiko da kudi gida za a tallafa maka in kuma na buƙatar ka san ka sarrafa ka sarrafa waje za a tallafa maka eh to
gwamnatocinsu
so sun samu irin namu da suke tafiya karazube su je su mutu a cikin teku ba wanda ya sani amma su kasar su ba za su yaka nan ba duk da wai sun fi mu yawa kuma akwai matalauta cikin nasu amma za su koyi aiki su sarrafa wani abu su tayi su ce za su je waje ga taimakon gwamnati so ba wai suna tasowa bane banza wofi abinda kuma ya kamata gwamnatocin mu su yi kenan bisa ga masu zuwa aiki daga China din da aka ce in sun zo suna su ne suke komi ai ya kamata a ce akwai wasu ayyuka da bai kamata a ce ma dan China yayi ba misali
yawa
ka ce in kana sarrafa irin wani abu na kake sa ta kasa kana kawo su ya kamata a ce ka kawo su ne ‘yan ƙasa ne za su ɗauka su je sai da abu ba ma za ka shiga kasuwar ba
kila su tara ‘yan ƙasa
za ka sara za ku je can shago visa ɗinsu ya kamata yanzu gaya musu cewa ka zo ne
ka sara
kai ne za ka kai ne kana maimakon ka turo da kayanka daga wata ƙasa ka kwaso amma shago za ka shiga ka buɗe shago
a zo a tara
a zo a sara kuma wanda za su taya ka sayar da kayan saran ma ba wai ‘yan ka bane ‘yan ƙasa ya kamata ka ɗauka
su yi wannan
ba za ka shiga kasuwa ban da ake balanta
ma an dawo kan yarjejeniya
balanta ma ka san menene farashin da ake sarwa a cikin kasuwa ba mu da wannan su yan jana za su shiga kamar ta Kano za su shiga Kano su bincika nawa ne retail price na wannan
shiga kan dogon
sai nawa ne ake baya dai na ake sayar da shi sai su duba ana su farashin idan sun sayar maka da idan sun maka haka riba nawa zaka ci kila sun sayar maka da wannan naira 20 a makon da ya wuce ka samu kamar riba naira 5 to in ka koma wurin shi gobe zaka saya zai sayar maka naira 18
ya kare
da domin ka samu naira 2 kai in kuma baka saya ba haka zai iya shiga kasuwar ya ma sayar da shi naira 15
saboda lokaci mallan salihu bahaushe na cewa da rashin wa ake yin wadaki misali menene mafita idan har China za ta zo ta kawo irin wannan tayin mutane suna ganin cewa ga arziki ya zo musu amma kuma gwamnatocin su su a kasashen mu ba su yanda ya kamata mutanen kasar su mora ba to yaya ɗan kasa za su
ya ko za su yi in babu kariyar gwamnati kana ji ya za su yi in babu kariyar gwamnati ai kasuwanci ba ya ci gaba ba dokoki
wato sai gwamnati ta shiga
sai gwamnati ta shigo aikin ta kenan ita ta yi ta bada ka'ida ga abin da zaka yi abin da zaka yi wannan abu ba zaka yi ba kuma doka ta kare ka in kuma ka karya a tume ka
dole akwai magana
yanzu daga Najeriya ai ba zan yi dauko kaya in kawo shi Amurka in ce zan saya ba
kai
ba zai yiwu ba
to amma kuma akwai magana irin kamar dole zaka yi ana magana toshiyar baki kuma mutanen mu an ce suna da san toshiyar baki su kuma akwai ba da toshiyar baki daga gaske ne wannan ku ne masu
da gaske ne mana dan ka in ka saurare shirin da muka yi akan Kano toshiyar baki sai su dauka yanzu idan kai wani abu da dan China a Kano zai fi ka gaskiya in ya gabatar da kai ga gaban hukuma shi za ba gaskiya ba za ba gaskiya domin kowannen su ya san su kowannen su yana ba su abubuwa musamman lokacin sallah ga kudin rago ga shadda wannan aba uwar gida wadannan ayi ma yara shi dan Najeriya ba zai maka ka ba
sai ta alheri ake ba
eh to amma kuma suna baran da manufa da manufa in wani abu ya taso ku ne za su kare ku ƴan kasan za ku kare su
eh salu garba bari mu dan shakata ka dan da wannan kidan sai mu dawo mu kulle shirin
mu gare gade mai gina la mai mu gonta to gare gade mai gina la ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na la mai mu gonta gare gade mai gina la ku gare gade mai gina la kila fa kai ka fada mu gargade mai gina la 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 kai ko wanda yayi mu Allah zanki ya kwabe mai gina la mu gargade mai gina la kai dan uwa mu sa alheri zuci ya mu taimana da Mama mu barge na da min mu gunta mu gargade mai gina da min mu gunta gamashi mai gina da min mu gunta ya tafi nan salalin nan ko a ce ya marma ya tafi muddin yana gina da min mu gunta mu gargade mai gina da min mu gunta
Allah ya je kamar riga ya mamman shata to mallan salu a cikin kasa da minti ɗaya ko minti ɗaya menene sakonka
eh sako na yi ga gwamnati da ƴan Najeriya da gwamnati da mu ƴan kasan mu zama masu kishin kasa domin idan babu kishin kasa ko an yi dokoki ba za a kare su ba domin babu wani bane zai ce amma yin doka yau zan je Kano in tabbatar cewa
an yi
akwai wanda aka samu ya kare su ne za su kare
ni dan wata rana ma suna hada baki da ƴan kasan
ba ma suna hada ba suna yi ne idan kin ji wani interview da muka yi da commissioner of commerce na Kano Alhaji Rabiu suna ƴan kasa ne suke hada baki da chanawan su je su kama musu shago su zauna suna sharwa a kaman su ne suke da kayan amma dan China da yake da kayan na can ciki da dan burgame ne yana zaune
na hankali kwance
yana duba abin da ke faruwa
to karshe dai sakon ka kishin kasa mun gode sosai mallan Salihu Garba sai wani lokaci za mu sace lalubar ka yanzu kan amadadin
Daula Salim
sai kuma wanda shi kanshi yana zaune yana ta sauraron mu wato Bala Hafizu sai mu ce mun gode sosai Daniel Brown da engineer da Neo Mr. Steve har ma da Bunsa muke cewa mun gode Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC nake cewa Allah ubangiji ya kai mu gobe kar a manta ana iya shiga duka shirye-shiryen yau da gobe da ba a ji ba a ji su ta www.voahouse.com sai Allah ya kai mu.